Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60. Cyclo House 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tace kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5. Sai radio amfani, sarauniya, fara'a, nomad, da lord da kuma niya. Kana masu na'urar computer duk lokacin da suke son kama tashar to su daddan gwala voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a shirinmu na yau Laraba 29 ga watan Maris na shekarar 2017. Da fatan an waye gari lafiya, Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki. Muke fatan cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin, kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Ibrahim ba mu dandanon labaran.
To, kwamitin majalisar wakilan Amurka kan bayanan sirri wanda ke binciken katsa London inda ake zargin Russia ta yi a zaben Amurka ya fada cikin rashin tabbas. An samu garuwakin jami'an bincike majalisar ɗinkin duniya da mai musu tafinta jamhuriyar demokradiyyar Congo. Sannan shugaba Donald Trump ya rattaba hannu kan wani umarni bisa ikonsa na shugaban ƙasa wanda ya kawo ƙarshen shirin nan na amfani da makamashi wanda bai dumama yanayi.
To kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku yi cewa wasu ɗaliban Najeriya sun yi nasara a gasar kimiyyar da aka yi a nan Amurka.
Each one of you working together can make Nigeria.
Kowane ɗaya daga cikin ku in kuka yi aiki tare za ku iya maida Najeriya da ma duniyar kyakkyawan wurin zama.
A can jihar Niger ko wani mataimakin shugaban makarantar secondary ne ya yi wa ɗalibai shidda ciki. Mallam garin yaya?
Ni ne vice principal a makarantar Dare Secondary School Tunga, kuma na san ba da son raina ba abun da kawai ya zama yanda ya zama a wajena, in ba haka ba na dauki yara na kamar yara na ne.
Ha, kuma muna da rahoton da wato da dafi masu aikata ayyuka a sha har su 30 da rundunar yan sandan jihar Nasarawa ta yi. Kana sabu Imam Aliyu zai shigo da shirinsa na demokradiyya a yau, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Chairman ɗin kwamitin majalisar wakilan Amurka kan bayanan sirri David Nunes ya jefa aikin binciken haɗin gwiwa da jam'iyyu ke yi game da katsa London ɗin da ake zargin Russia ta yi a zaben Amurka cikin rashin tabbas jiya Talata, bayan da ya yi watsi da kiraye-kirayen ya tsama kansa, yana kuma mai jinkirta aikin kwamitin na sauran kwanakin makon. Dan majalisar wakilai Nunes ya soke ganawar sirri da shugaban hukumar bincike ta FBI James Comey da shugaban hukumar bayanan sirri na tsaron ƙasa Admiral Mike Rogers, al'amarin da ya dada fusatar da mambobin kwamitin 'yan jam'iyyar Democrat waɗanda suka ce take-taken Nunes a makon jiya da na wannan satin sun jefa ayar tambaya kan amincinsa, kuma hakan ya yi illa ga shugabancin binciken da yake yi. Nunes ya gana da wata majiya a harabar fadar White House kafin ya yi bayani a makon jiya cewa a garin tatsar bayanan sirrin wasu mutane an hada da na shugaba Donald Trump ba bisa niyya ba, a cewar mai magana a madadinsa, wanda ya ce Nunes ya so ne ya kasance a wuri mai matakin tsaro don duba bayanan da majiyar ke kwarmata masa. Wannan ya sa wani babban mamban kwamitin ɗan jam'iyyar Democrat Adam Schiff ya buƙaci da Nunes ya tsama kansa daga binciken Russia da ake yi.
An samu garuwakin jami'an bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya da mai musu tafinta a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Mai magana da yawun gwamnatin ta Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Lambert Mende ya faɗa jiya Talata cewa an samu garuwakin Michael Sharp da Zeda Catalan da Betu Tishletela a wani wuri da ke daura da kogin Moyo a lardin Kasai da ke yankin tsakiya. Da yake magana da sashen Faransancin Afirka na murya Amurka, Mende ya ce amma filla kan Catalan ɗin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta tura Mr. Sharp ba Amurki da Mr. Catalan ɗan ƙasar Sweden ne don su binciki zargin cin zarafin bil'adama wanda aka aikata a kusa da ƙauyen Bankode wanda ke kudu da hedkwatar lardin Kamanga. Sun ɓace ne a ranar 12 ga watan Maris tare da mai mustafinta Tishtela ɗan asalin Congo ɗin da kuma wasu 'yan asalin ƙasar ta Congo su uku da direbansu Isaac Kabuwayi da wasu masu babura biyu da ba tantance su ba.
To, karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaba Donald Trump ya rattaba hannu kan wani umarni bisa ikonsa na shugaban ƙasa wanda ya kawo ƙarshen shirin nan na amfani da makamashi wanda bai dumama yanayi wanda na ɗaya daga cikin muhimman manufofin tsohuwar gwamnatin Obama da aka bullo da su don yaƙi da dumamar yanayi. Wannan uwa uba ya shafe manufofin Amurka na shekaru gwammai waɗanda ba kawai sun tsaya ga batun dumamar yanayi ba ne, amma har ma da kare muhalli da kuma ƙa'idar samar da makamashi da izza makamashin. Dama a yayin yaƙin neman zaɓe, Trump ya sha cewa zai kawo ƙarshen wannan manufa. Akwai ma lokacin da ya bayyana batun dumamar yanayin da almara. To amma an fi sanin Trump da cewa shi ƙa'idan kare, wato ƙa'idar kare muhalli wato mai tsauri na illa ga ɓangaren samar da makamashi ta yadda ke hana su samun riba, kuma hakan na shafar batun ƙirƙiro ayyukan yi. Wannan ikon na shugaban ƙasa ya zayyana matakin da fadar shugaban Amurka ta White House za ta ɗauka wajen kawar da duk wani sharaɗi wanda ke kawo cikas ga samar da makamashin.
Kwamandan sojojin Amurka a Iraki ya ce mai yiwuwa ta hannun sojojin Amurka a harin nan da aka kai birnin Mosul, wanda wasu shaidu suka ce ya yi sanadiyyar mutuwar farar hula wajen su 100 a ranar 17 ga watan Maris, saboda mun kai hari a wuraren, ina ganin tana yiwuwa ma mu ne muka aikata, a cewar Lieutenant General ɗin soji Stephen Townsend, wanda shi ne kwamandan da ke jagorantar yakin da ake yi da ISIS a Iraki da Siriya, lokacin da yake bayani daga birnin Bagadaza ga manema labarai waɗanda suka kira shi ta wayan bai ɗaya. Townsend ya ce kwamandojin sojojin Iraki sun yi imanin cewa 'yan ISIS sun tara farar hula a wurin gabanin harin, ko don su yaudari sojojin gamayya su kai hari ba su san cewa farar hula ba ne, ko kuma saboda su yi garkuwa da su. Mun san cewa tabbas 'yan ISIS na sun ja daga a wurin daga wannan ginin, sannan dama akan samu wasu mutane a wani wurin da ba za a iya sanin dalilin kasancewarsu ba, sai dai kawai idan an tilasta su ne su kasance a wurin, a cewar Townsend ɗin.
Jiya Talata, Majalisar Dokokin Scotland ta kada ƙuri'ar amincewa da neman a sake gudanar da zaben raba gardama game da batun samun 'yancin kai daga Burtaniya, abinda ya ba da izini ga babbar ministar ƙasar, wadda ita ce ma 'yar majalisar ƙasar mafi tasiri, ta buƙaci gwamnatin Burtaniya ta yadda a gudanar da zaben. 'Yan majalisar dokoki a Edinburgh sun kada ƙuri'a 69 aka sun 59 da buƙatar majalisar Burtaniya ta amince da hakan, matakin da ya zama tilas a zaben raba gardamar da babbar minista Nicola Sturgeon take son a gudanar cikin shekaru biyu masu zuwa, wato tun ma kafin Burtaniya ta kammala ficewa daga ƙungiyar ƙasashe 28 na Tarayyar Turai. Da ƙuri'u marasa rinjaye, 'yan Burtaniya suka amince da ficewar, wadda ake kira Brexit, a zaben raba gardamar da aka gudanar bara, kuma Burtaniya za ta fara aiwatar da matakan ficewar daga yau Laraba.
Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu yaya kallabin shirin da rahoton nasarar da ɗaliban Najeriya suka yi a gasar kimiyya da aka gudanar a nan Amurka, ga kuma Hassan Maina kai da ƙarin bayani.
Jim kaɗan kafin a sanya faifan bidiyo ga ɗalibai da jami'an gwamnatin Najeriya da aka gayyato don ganin yadda Najeriya ta zo na farko a gasar kimiyya da fasaha na duniya da aka yi a Amurka, sai da jakadan Amurka a Najeriya, Ambassador Stuart Samington, ya yi wa ɗaliban jawabi mai ratsa zukata.
Each one of you working together can make Nigeria.
Kowane ɗaya daga cikinku, in kuka yi aiki tare, za ku iya maida Najeriya da ma duniyar kyakkyawan wurin zama, saboda abin da za ku iya yi, kuma za mu duba yadda za mu mara muku, mu ƙarfafe ku, ku duba hanyar da za ku zartar da abin da kuka koya a aikace, aikin kuma da zai samar muku da kuɗin shiga. Ambassador Simonton ya ci gaba da jan hankalin ɗaliban.
Of life isn't just about ideas.
Kimiyyar rayuwa bata taƙaita kadai akan dabaru ba, amma akan mutane ne kamar ku, da ma canza alƙiblar rayuwa, ku sarrafa ƙwaƙwalenku da rayuwar ku bisa wani sinadarin da zai kawo canji a rayuwa. Cikin ƙasashen duniya 28 da suka shiga wannan gasa, ƙasashe huɗu ne suka zo dab da dab, wato Brazil, India, Nigeria da Amurka, kuma a cikin su gaba daya Nigeria ce ta zo number 1. An dai nuno bidiyon dalibai hudu da suka wakilci Nigeria a wurin gasar da suka zo na farko. Suna bayanin manhajar da suka kirkiro na tsaftace muhalli. Sun fara da illar da shara ko rashin tsafta ke haddasawa. Na haddasa matsalolin rashin lafiya kamar zazzabin cizon sauro, typhoid da sauransu. Don tunkarar wannan kalubale ne muka samar da manhajar da ake kira Discardios da za ta tallafa wa mutane su biya bukatunsu wajen neman a masu aikin tsaftace muhalli.
It serves as an avenue for people to request our services.
Daga bisani na kebe jakadan Amurka a Nigeria ambassador Samington inda na tambaye shi komai zai ce dangane da yadda Nigeria ta zo na farko a wurin wannan gasa.
What's important about today is that there was an international competition.
Abu mai muhimmanci da shi ne ka san wannan gasa ce na duk duniya kuma Nigeria ce ta zo na farko. Akwai bukatar a jaddada wannan batu. An fafata ne tsakanin manyan zakakuran daliban kasashen duniya. Nigeria suka yi na farko kuma hakan ina ga ya faru ne saboda abin da su daliban suke tunani na samu maslahar matsaloli ko kalubale.
Solutions to a fundamental challenge, a fundamental problem.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Wannan kidan tika ne wannan batun tika ne tika uban karatu. Idan ka aifu danka ka tashi gon karatu. Tika isa iya ke farce sannan ya wanke riga ije aje ka gane yaro idan karatu. Idan kuɗanka ya kwana ɗaya ya kwana biyu bai zo cikin.
To a gaida daliban Najeriya a can jihar Niger ku wani mataimakin shugaban makarantar sakandare ne yayi wa dalibansu ciki ga Mustafa Nasir ba tsaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Hukumar kare haƙƙin yara a jihar Niger Najeriya na can na gudanar da bincike akan mataimakin shugaban makarantar sakandaren gwamnati ta gidan kwano da ke Tungamina mai suna Muhammad M. Kuiji bisa zargin yin lalata da wasu ‘yan matan sakandaren guda shidda. Ɗaya daga cikin ‘yan matan da aka saka sunanta mai shekaru 16 a duniya kuma tana aji uku a wannan makaranta ta ce a yanzu haka ma tana ɗauke da juna biyu a sakamakon amfani da ya yi da ita a ofishinsa kamar yadda ta yi ƙarin bayani.
Shi abokin babana ne, ina zuwa wajen shi in gaishe shi daga wajen ne.
Me muke meme muke?
Ya kwana da ni a ofis na shi.
A ofis din shi?
Eh.
Da aka ya tilasta miki ne goko da ra'ayinki ne.
Soro ne shi ya sa na da yayi.
Ya yi barazana je miki wani abu ne? To wani irin soro?
Tunda abokin babana ne ban san ko abun da zai bibiya baya ba.
Bayan nan fa sai me ya faru bayan kwanta da ki?
Na kuma gida.
A lokacin da na tuntubi wanda ake zargin ga abin da yake cewa.
Sunana Malam Muhammad M. Kuiji. Ni ne vice principal a makarantar. Makarantar Dare Secondary School Tunga. Kuma na san ba da son raina ba. Abin da kawai ya zama yanda ya zama a wajena. In ba haka ba na dauki yara na kamar yara na ne.
Kiyaye. Amma da gaske ka taba ta kai.
Eh to ai ta zo office ina ba saboda na kira ta ba na tsoro ta ta ma tile ta ba ne. Sai Allah ya kaddara abu ya faru tsakanin na da ita.
Yanzu a office an kai amfani da ita.
Eh to ka san ran lokacin da aka dawo hutu ita ta zo ne cikin kayan makaranta da zan ce ta je cikin domin mun tura sauran yara ciki. Wannan ya faru.
Amma kamar bayanin da muka ji nan cewa akwai wasu guda shida ma dukkana
wannan Allah ya san. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
A halin da ake ciki dai hukumar kare haƙƙin yaran ta jihar Niger ta ce za ta bi lamarin sau da ƙafa, inji shugabar hukumar barista Maryam Kolo.
Wannan abin da ya faru ba abin da za ka ce mutum ya ji daɗi ne da ya faru ba. Shi ne ya sa ka gani wannan zumuka taso a kai mu tabbatar cewa wannan abin da shi ba bar shi ba ya wuce haka nan.
Ko me kuka gano?
Abin da muka gano tun da shi da kanshi ya amince cewa ya yi. Kuma akwai wayansu mata kuma har wajen guda shida da suka ce su ma karan kansu ya yi wasa da su. Ka gani dole ba mu da ƙarfin da za mu yi bincike. Dole sai CID so shi ya sa muka tura maganan zuwa CID.
To duk ƙoƙarin jin ta bakin shugabar wannan makaranta ya ci tura. Amma a lokacin da na tuntuɓi kwamishiniyar ma'aikatar ilimi ta jihar Niger Hajiya Fatima Madugu ta ce tana sane da lamarin. Amma sai ta gama bincike zuwa ƙarshen mako za ta yi manema labarai magana. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria.
To Allah ya kyauta. A can jihar Nasarawa ko rundunar ƴan sandan jihar ce ta ce ta samu nasarar kame mutane 30 da ake tuhuma da aikata ayyukan asha. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Rundunar ƴan sandan jihar Nasarawa ta ce ta cafke mutane 30 da take zargi da satan mutane, fashi da makami da sauran manyan laifuka a yankin karamar hukumar Nasarawa. Kwamishinan ƴan sandan jihar Nasarawa Abubakar Sadiq Bello yace sun kama mutanen ne bayan wani samame da suka kai biyo bayan yawaitan aikata manyan laifuka a sassa daban-daban na jihar.
To lallai mun kama mutane wanda muke tuhuma da cewa suna cikin masu aikata miyagun laifuka a cikin wannan jiha namu na Nasarawa. Yanzu dai an kama kusan mutum 30 a can tsakanin Nasarawa, garin Nasarawa kenan, zuwa Maraba, Udege, can zuwa wajen Udege Mbeki, wajajen tsaunukan nan, kin sa akwai tsaunin da suke wajen.
Kai batun manyan laifuka kamar waɗanne irin laifuka kenan?
Satan mutane don a karbi fansa da kuma fashi da makami da ire-iren su dai.
To amma yanzu waɗanne matakai kuka ɗauka domin tabbatar da cewa wato kun tsare rayukan mutane da dukiyoyinsu?
Mun ɗauki mataki ne mu je can wajen tsaunukan da suke wajen Udege ɗin nan, saboda muna da rahoton cewa waɗannan miyagun mutane suna nan saman tsaunukan nan da suke wajajen nan, sukan sauko ne daga saman dutse su zo su taya hanya su saci mutane ko su yi fashi da makami. Saboda haka muka ce to maimakon cewa mu zo muna jira su a hanya, bari mu je mu same su a inda suke zama ko a matsugunin su a can saman dutsen. Ce shi yanzu muka kaddamar da cewa muka samu dai mutanen mu na ƴan sanda na musamman wanda na haɗa special team, shine muka haɗa tare da ƴan banga da kuma wasu Fulani. Muka da wannan special team din haɗe da jama'a, shi da aka ja na wannan aikin. Aikin tsaro ba na jami'an tsaro kaɗai ba ne, saboda muna so mu yi aiki tare da jama'a mutanen Nasarawa, muna so su yarda da mu, suna su ba mu shawarwari abinda suka ga ya kamata, ko kuma su ba mu rahoto game da miyagun mutane da suke tare da cikin jama'a.
Kwamishinan ƴan sandan jihar Nasarawa kenan Abubakar Sadiq Bello. Shi ko Attahiru Ahmad wanda ya shaida mun cewa a kwanan nan aka sace ƴarsa don neman kuɗin fansa, yace al'ummar yankin ba sa bacci saboda yawaitan barayi a yankin nasu, ya kuma buƙaci hukumomi da su ɗau matakan tsaro da hukunta waɗanda aka kama.
Mutane ba sa bacci, ya karto shiga a Maraba, kowa ya shiga daki. Saboda kana zama a gidanka, za ka zama ɗan sun zo da jindigo every week a kala sati na mutu so biyu ko so uku. An hana mutane tafiya gona. So abubuwan da yake faruwa muna so gwamnati su zo su mike mu da kuma koyon jarida taimaka.
Attahiru Ahmad mazauni Nasarawa a jihar Nasarawa kenan. Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Ini a ga ka bar wasa kaji tambura na mai kaji.
To Allah ya kyauta. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu kuma muna agogo ce karfe 1 na tsakar dare da minti 18 ga kuma shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin Amurka sun taka shugabanninsu birki kan inshoran kiwon lafiya. Shin akwai darasi a nan ga jariran demokradiyya kamar Najeriya? Jama'a masu haron mu assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya.
Thank you very much. We were very close. It was a very, very tight margin. We had no Democrat support. We had no votes from the Democrats.
Shugaban Amurka Donald Trump yake cewa saura kiris abu ne da yake tafiya kege da kege. Ba mu samu goyon bayan Democrat, ba mu samu kuri'a daga Democrat ba, ba su da niyyar ba mu koda kuri'a daya. Saboda haka abu ne mai wuya. Na sha faɗa fiye da shekara ɗaya da rabi yanzu cewa a siyasance abin da ya fi shi ne mu kyale dokar inshorar da ake kira Obamacare da kanta ta wargaje. Yanzu haka tana kan wargajewa. Shugaban Amurka Donald Trump kenan yake tsokaci bayan yunkurin da gwamnatinsa da ƴan majalisar wakilai ta tarayya ƙarƙashin jam'iyyarsa ta Republican tsakaninsu suya su suka kasa cimma yarjejeniyar kawar da dokar da fiye da shekara bakwai suke ta ƙoƙarin ganin bayanta.
Right now, quite frankly, the reason that they lost was because of actions they took or did not take, but it was also because the American people weighed in.
Wannan muryar shugabar marasa rinjaye a majalisar wakilai ta tarayyar Amurka Nancy Pelosi take cewa yanzu haka kashin gaskiya abin da yasa suka fadi shine saboda matakai da suka dauka ko suka kasa dauka amma kuma Amurka sun sa baki wayoyin mu sai kara suke yi babu kautawa ina so na godewa dukkan Amurka waɗanda suka kira wakilan su ko suka bayyana goyon bayan su ga Obamacare ko suka nemi a rusa waccar doka ta Republican Mu yi amfani da wannan dama mu numfasa mu taya Amurkawa murnar ba a rusa wannan doka ba a daidai lokacin da dokar ta cika shekaru 7 da kafuwa. Na tambayi Professor Yusuf Alhassan na Jami'ar Kansas dake Missouri shin tutsun wakilan majalisa ɗin Republican ne ya kada dokar da za ta maye gurbin Obamacare ko dai boren talakawa?
To, in ka tuna zan ce so musu mun hauka zuba lokacin da su ɗan majalisa suka tafi hutu din nan da ake tafiya na wani dan lokaci ne na sabuwar shekara to ka san sun je sun tattauna da jama'ar wato jihohin su to a gaskiya wannan tattaunawa ko muhawara da suka yi ita ta fito musu da gaskiyar abubuwa karara suka fahimta cewa gaskiya abin da jama'iyyar Republican take so ta yi wato bai fadace da kasan nan ba so a takeice Amerikawa su suka kada wannan abin nan kiwon lafiya da su Republican suke so su kawo kuma suka tsaya tsayin daka suka nuna wa ƴan majalisar su ahir kuka yadda kuka amince da wannan din ba haka ba za ku dandana idan lokacin kadawa yazo za ku gani
Professor Yusuf Alhassan muta yan majalisa sun fi jin tsoron talakawan su akan shugaban Amurka
warai da gaske to ai shugaban Amurka ba shi zai kuma zaben su ba su dawo kan kujerar su
to
talakawa da suka zabe su
to
su ne kuma kamar yadda suka gaya musu ahir to inda ba su saurare su ba ina tabbatar maka idan sun kiji ba za su gani ba idan an zo zabe nan da shekara biyu demokradiya a yau wannan ita ce demokradiya a yau talakan kasan ne shine demokradiya saboda me ya san karfin wato wannan katin sa da zai je kada ko ta kada jiha kuma na wannan bangare zai gani ba shugaban kasa ba Donald Trump ba abin da zai musu
me yasa waɗannan talakawa waɗanda galibin su kamar yadda ake gani a talabijin turawa ne suka yi ta bature about ten suka juya alƙibla da wannan doka lokacin da Obama ya kafa ta har zuwa lokacin da zai sa dokar nan ba ta da farin jini
saboda su gaskiya ƴan Republican lokacin suna hamayya su suka bata Obama kiya
to
suka yi ta kawo ƙarya da ƙarerai suka yi ta sharra akan ta babu wata inshora da take daukan nauyin marasa lafiya irin waɗannan kamar ita Obama kiya to kuma amma jama'ar ƙasa sai suka ga cewa ashe abin nan fa da suke faɗa fa ƙarya ce ba gaskiya ba ce
to
shine yasa ka gani lokaci da yazo suka fito suka ce ahir duk wanda ya soke mana wannan inshora to fa zai dandana ku da sai
to professor kamar yadda nace shugabanni biyu suka je gaban majalisun su kuma suka sha kaye a Najeriya shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya saki gabatar da sunan shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa Ibrahim Magu gaban majalisa karo na biyu kuma majalisa ta yi fatali da sunan sa bata amince da shi ba menene zance wace kama ko alaka ke da abin da ya faru tsakanin shugaban Najeriya da shugaban Amurka
su ƴan majalisa gaskiya ne a yadda na fahimta ba sa sauraron talaka
to
in kaga sun fara sauraron talaka to lokacin zabe ya zo za a ji a dan rarrashe shi a dan masa abinda za a yi masa ai kokari ya kadawa mutu wannan dan majalisa ko na dattije ko na kasa ko kuma gwamna abinnan kuri'ar sa to amma kuma idan aka ce kuma shugaban kasa ya fito ya magana shikenan ai mu gani ake wato babu wani abu kuma shikenan komai ya kare
tunda haka ne ba talaka ƴan majalisar a Najeriya suke sauraro ba me yasa shugaba Buhari ya kasa samun majalisa ta amince da Ibrahim Magu
to wannan gaskiya dan daure mun kai saboda ina ganin cewa ƴan majalisan nan akwai dan wani abin da suka taka da suka hango to amma wannan akwai tsoron shi shugaba Amin Ibrahim Magu da ake ganin cewa zai ci gaba da jagorar ita wannan kungiya ta cin hanci da rashawa, to suna ƴan majalisu suna ganin cewa gaskiya idan mutumin nan fa abin wato yazo kansu, to fa ba zai musu da sauki ba.
A iya cewa a demokradiyance su ma ƴan majalisa sun kwatanta demokradiya ganin cewa sun dogara ne da rahoton da ya fito daga hukumar ƴan sandan farin kayan Najeriya, wa rahoton da ke nuna cewa Ibrahim Magu yana da rauni.
Ina ɗaya daga cikin dalilan da suka faɗa, amma ni abinda na fahimta gaskiya akwai wasu abubuwan da basu faɗa mana ba da zamu har amince da cewa gaskiya ne. Bayanin da ƴan sanda suka faɗa ɗaya daga cikin abubuwan.
To ganin ka an yi demokradiyya a nan da yake mutunta rahoton hukumar da dama ita take kawo rahotanni kan mutane irin waɗannan?
Gaskiya sun yi a nan.
To.
Saboda dama suna neman wato madafa. Wannan ya nuna cewa sun yi amfani da demokradiyya a nan.
Abin da aka saba sani a baya shi ne abin da shugaban ƙasa yake so shi za a yi. A fahimtar ka me yasa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari bai amfani da ikonsa a danne wannan rahoto na wannan hukuma, bai ya bari hukumar ta tura rahoton?
To ina ganin ya yi amfani da kamar demokradiyya ta yi aikinta.
Wani darasi ne ƙananan jariran demokradiyya kamar Najeriya za su iya su koya daga abin da ya faru da shugaban Amurka da kuma majalisa a kan wannan al'amari?
To gaskiya darasin ko darasai da za a zance ya kamata 'yan Najeriya su koya da jama'ar ƙasa gaba ɗaya da shugabanninta, ya kamata su fahimta cewa jama'a su ne demokradiyya. Kamar yadda ya nuna mana a nan ƙasar cewa 'yan majalisa da shugaban ƙasa an tabbatar cewa su ne wakilan jama'a, kuma su jama'a suka ɗora wa nauyin gabatar da al'amuransu a siyasance. Amma akwai abubuwan da su 'yan ƙasa ko kuma jama'ar ƙasa suke so a yi musu, ba abin da shi ɗan majalisa ko kuma shugaban ƙasa yake so a yi ba.
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and economic security.
Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abin dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu ƴancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara, da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa.
Masu haro da aka Allah, kamu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan, sai kuma makon gaba da yaddasa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Farfesa Yusuf Alhassan na Jami'ar Kansas da ke Mazuri a nan Amurka, da kuma Chubahiro Dodone wanda ya daidaita sautin shirin, a nan nisa Abu Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
Kuma dalla sai rana wata yau a daidai wurin wannan lokacin a ji mu da wani sabon shirin. Yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice, chairman din kwamitin majalisar wakilan Amurka kan bayanan sirri David Nunes ya jefa aikin binciken haɗin gwiwa da jam'iyyu ke yi game da katsalandan din da ake zargin Rasha ta yi a zaben Amurka cikin rashin tabbas jiya Talata, bayan da ya yi watsi da kiraye-kirayen ya tsame kansa, yana kuma mai jinkirta aikin kwamitin a sauran kwanakin makon. An samu gawarwakin jami'an bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya da mai musu tafinta a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo, mai magana da yawun gwamnatin, wato gwamnatin ta Demokradiyyar Kongo, Lambert Mende, ya faɗi jiya Talata cewa an sami gawarwakin Michael Sharp da Zaida Catalan da Betu Shalantele ne a wani wurin da ke daura da kogin Mayo a lardin Kasai da ke yankin tsakiya. To madalla, da takaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da tiyanin gabatarwa, da Chubahiro Dodone da ya ba da umarni, sai injiniyanmu Jim. Ni Ladan Ibrahim yau ke cewa sai an jima da hantsi, mun sake dawo muku da wani sabon shirin.